This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya kuma an wuni lafiya. A wacin shirye tare da Sarki Hassan da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 7 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin Kallabi, shirin da kamar da hankali kan al'amura daban-daban na rayuwa da suka shafi mata. To amma fa kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Watanni shida a yakin Isra'ila da Hamas, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana yau Lahadi cewa ya kusa samun nasara yayin da kasar ta janye sojojinta da kudancin Gaza, a daidai lokacin da take ci gaba da kasancewa a wani wuri a Gaza. Muna da mataki ɗaya da ya rage mu samu nasara, in ji shi ga majalisar ministocinsa. Ko da an ci gaba da tattaunawa tsagaita buɗe wuta a birnin Alkahira, Netanyahu ya alƙawarin cewa ba za a tsagaita wuta ba tare da an dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su ba. Hakan ba zai faru ba. Ana kyautata zaton Hamas na ci gaba da yin garkuwa da kusan mutane 100 a ramukan Gaza, daga cikin mutane 250 ko fiye da haka da ta kama a harin da ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Ya zuwa tsakiyar watan Fabrairu an kubutar da mutane 112 da aka yi garkuwa da su, mafi yawancinsu a cikin tsagaita wuta na mako guda a watan Nuwamba, yayin da wasu 36 ake kyautata zaton sun mutu ko kuma an kashe su a Gaza tsawon watanni 6 na yakin. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ƙarƙashin Hamas ta ce farmakin da Isra'ila ta kai ya kashe fiye da mutane 33,000, kashi 2-3 na mata da yara. Rundunar sojin Isra'ila ta ce adadin ya haɗa da dubban mayakan da ta kashe. Al'ummar ƙasar Rwanda na bikin cika shekaru 30 da kisan kiyashin da aka yi kiyasin ya kashe mutane 800,000 a hannun masu tsautsauran ra'ayi da gwamnati ke marawa baya. Lamarin da ya ruguza ƙaramar ƙasar da ke gabashin Afirka da ke ci gaba da kokawa da irin wannan kisan kiyashi. Ƙasar Rwanda ta samu sauye-sauye a cikin shekaru da suka gabata, amma akwai tabo. Kuma akwai tambayoyi kan ko an samu sulhu na gaskiya ƙarƙashin dogon mulkin shugaba Paul Kagame. Ƙungiyarsa ta 'yan tawayen ta dakatar da kisan kiyashin, kuma yana jan ragamar ƙasar tun shekarar 1994. Kagame da ya shayabawa da dawo da kwanciyar hankali, amma wasu sun yi Allah wadai da rashin haƙuri da yake da 'yan adawa. Zai jagoranci wasu tarukan tunawa da rana a yau Lahadi a Kigali babban birnin ƙasar. Masu halarta da ƙasashen waje sun haɗa da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shugaban Isra'ila Isaac Herzog. A ranar Talata ne, idan Allah ya kai, babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai za ta fitar da wasu hukunce-hukuncen da ba a taɓa ganin irinsu ba a wasu ƙayayyaki guda uku kan alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe dangane da ɗumamar yanayi. Hukuncin da ka iya tilasta gwamnatoci ɗaukar sabbin manufofin sauyin yanayi. Kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai, wani ɓangare ce na Majalisar Turai mai membobi 46, za ta yanke hukunci kan ko manufofin gwamnatin sauyin yanayi na keta yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ta Turai wadda ta sa ido. Dukkan shari'o'in uku da ina zargin gwamnatocin ƙasashen Turai da rashin ɗaukar mataki ko kuma rashin isasshen matakan da suke ɗauka na yaƙi da ɗumamar yanayi. A wata alama da ke nuna muhimmancin batun, babban kotun ECHR ta ɗauki sharuɗin a matsayin masu fifiko, wadda alƙali 17 za su iya kafa misali mai muhimmanci na doka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa Prime Minister ƙasar China Li cewa ikon yin tattaunawa mai wuya ya sanya manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki akan daidaitaccen tushe a cikin shekarar ta gabata. Yayin da suka fara wani taro a birnin Beijing, Li ya amsa cewa wajibi ne ƙasashen biyu su mutunta juna kuma su kasance abokan juna, ba abokan gaba ba. Ya ƙara da cewa an samu ci gaba mai ma'ana yayin ziyarar ta Yellen. Yellen ta ce Washington da Beijing suna gudanar da gantaka mai sarƙaƙiya cikin gaskiya, yayin da ta kawo ƙararta na yadda masana'antun ƙasar China ke wuce gona da iri ga shugabannin ƙasar China. Ambaliyar ruwa na ƙaruwa a birane biyu na tsaunukan Ural na ƙasar Rasha a yau Lahadi, bayan da kogi na uku mafi tsayi a Turai ya fashe ta cikin wani dam wanda ya mamaye gidaje aƙalla 6,000 tare da tilasta dabban mutane tserewa da dabbobinsu kawai da wasu 'yan kaddarori. Yankunan Rasha da ke tsaunukan Ural da Siberia tare da wasu sassan ƙasar Kazakhstan da ke makwabtaka da su sun fuskanci ambaliyar ruwa a cikin 'yan kwanakin nan. Kogin Ural, wanda ke tasowa a cikin tsaunukan Ural kuma ya shiga cikin tekun Caspian, ya ƙara cika tsawon mitoci masu yawa a cikin sa'o'i kaɗan a ranar Juma'a saboda ƙaruwar ruwa. Ya fashe a wani dam a birnin Ox mai nisan kilomita 1,800 gabas da Moscow. Sama da mutane 4,000 ne aka kwashe a Ox, yayin da ambaliya ta mamaye yankunan birnin mai mutane 230,000. Hotunan da ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta wallafa sun nuna yadda mutane ke yawo cikin ruwa da ya kai musu tsawon wuya, kuma sun ceto karnukan da suka makale da kuma tafiya kan titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye cikin kwale-kwale.
Sarfilu Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan bar ku da Grace Alheri Abdi a cikin shirin Kallabi.
Babban amfanin da na ci, na harko na yi mutunci da daraja tun da har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa. Duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa. Amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tai da na yi magana an san wance ci karrama na ake yi. Banda waka wasan kwaikwayon kanshi karrama mu ake fisabilillahi kenan. Amwani ya wuce wannan an shi kenan babu shi.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan wana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Batun rashin jituwa da mata da dama ke fuskanta tsakaninsu da dangin miji, musamman kanne mata, wani abu ne da ke ciwon ma'aurata tuwa a ƙwarya. Kuma ganin yadda matan ne ke takurawa 'yan uwansu mata har waɗansu lokuta su zama sanadin mutuwa aurensu, ya sa ci gaba da haska fitila kan wannan batu da nufin neman mafita ya zama da muhimmanci. Za ku ji abin da 'yan fafutuka ke cewa a kan wannan lamari. Za mu kuma dora hirar da muka fara makon jiya da kallabinmu ta mako, wata mace da ta nada rauna da dama kasance wata 'yar wasan kwaikwayo, mawaƙiya, 'yar jarida, uwar gida da kuma uwa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu koma kan kalubale da mata da dama ke fuskanta a gidajensu na aure, inda waɗansu suke zama tamkar kishoyin ƙannen mijinsu har waɗansu lokuta ya kai ga mutuwa aurensu, ko da kuwa mazan nasu na ƙaunarsu, kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da mata a don gida.
A cikin zauren namu a yau akwai Rakiya Sa'id wanda aka fi sani da Rukmai da kuma Hawwa Usman. Akan samu matan miji, matan yayi da su kuma matan ai da su kuma kannan miji wa'annan, musamman wanda aure ya mutu ta dawo gidan dan uwanta da zama, za ka da guya ko yaya dakunan suke, ko da kwara biyu ne dakin, sai ga wanya ta kurewa matarsa wai zuma ta sakan yi korafin cewa an takura musu ne wanda ita dama mai daki shi kila hadda ya ta taho kuma ta saba zama da miji sai yau ba ta da miji ta dawo gida gidan dakuna biyu ne na kwana sai ya ce ita matar ta sa ta tarkata ɗan uwarsa za ta samu wuri a gidansa sai ya saka ta cikin na gidan kaman kishoyi suka zama wannan da safi za ta fito wannan ita ma da safi za ta fito wannan kuma yake ga hacce fa ne yake yi a rabawa juna shin an haki tunanin me ya kamata a yi a wannan matakin
gaskiya ya kamata a duba idan aure ya mutu gaskiya bai kamata in dai namiji bai da wadata a ce za a dauke bazawara zai dauke bazawara ya je ya dauke ya dauka dan tana kanwar shi ya kai ta gida ya takura wa matar shi sannan lokacin da matar shi ta shiga damuwa ƴaƴan shi ba suna cikin damuwa shi kanshi hankalin shi ba a kwance yake ba saboda haka in mutum har ba shi da gidan da zai dauke su babu ruwan kowa da kowa wanda sai dai idan kanwar yar mutunci ce ta ga matar shi tana kicin tana girki za ta fito ta taya ta da aikace-aikacen gida in dai ba haka bane kamata yayi a ce babu wani dalilin da zai sa a kawo ta kanwar miji ta zo ta takura maka ba ka da wadatar da zaka gidanka ba a yalwace yake da kowa zai yi abin da ya ga dama ba ya saka ta iwala tsakani da Allah takura ne kuma irin wannan matsalan ya kashe aure ba ɗaya ba ba biyu ba
sosai ma
ya kashe aure sosai yana bada gudunmawa wurin rabuwar aure
ne kina nufin ita matar take cikin gida ana iya kawo mata dalilin da za ta ita ma
matsalar
ta kenan daga
ta sosai so da yawa kannan miji sun sha koran mata gayyen su a gida because kannan miji da yawa kids ne a cikin gida saboda kin ga dai mu especially idan aka ce miki mijin nan yana da uwa yana da uba za su kasance tsofaffi ne sun manyanta wannan kanwar mijin ita za ta dinga kwasan abin da yake faruwa a cikin gidan tana kira su tana gaya musu abin da yake faruwa ko ta wanke kafanta ta tafi sannan shi kuma a cikin iyayen shi yake na miji to irin wannan zama da kannan mijin shi yake janyo abin da ya faru da abin da bai faru ba su da kanwar miji ta rada za ta je ta ga fesa wa mahaifiyarta ne ba lalle bane mahaifinta tunda namiji ne ba ta
ga takura
eh fuskan da za ta gaya mai ga takura da sa ido ko daga nan shi kuma zai samu matsala da mahaifiyar shi to kin ga daga zaran da aka ce ka fada sakin fada samun matsala da sarkake akwai matsala saboda ita ta haifi mijinki kuma bai sai kauce ba maganar ta ba da zaran kiyayyen ki ya dara cikin zuciyar sarkake shikenan fa auren ki ya riga ya shiga cikin matsala
sosai
komai zai iya faruwa ko da yake ba gidan ko kuma ki zauna babu dadi a cikin gidan ya zama namijin ki shi kadai yake kallon mutuncin ki a cikin gidan nan kuma babu dadi aure a ce baka shiri da dangin miji
ba yi da dadi
because ba zai canja yan uwan shi ba ke kuma matar shi ce to babu dadi
balle shi wannan zamantakewar ma kamar a baya iyayenmu da kakanninmu ya dau asali sun saba za a auro ki kamar yadda aka fara daga farkon shirin nan za a aje ki maybe tsakanin ki da dakin mahaifiyar mijin ki ma bai fi dan taku bane
ko kuma wata katanga ne
kadan alhamdulillah gida ne na family wuri dakuna duka family ne to iyayenmu su already an riga an build rayuwarsu an gina rayuwarsu akan wannan zamantakewar suna tare sun saba da juna da dadi da ba dadi akwai kawaici a zamanin baya amma yanzu babu kawaici kanwar miji more especially ma in ta yi aure ta zauna a gidanta to idan ta shigo gidanki fa kaka gida take zuwa ta miki
wannan mulkin da take
yi alhamdulillah ai mulkin da ma za ta yi a gidanki tana takama gidan uwan ce ba za ta yi a gidanta ba
alhamdulillah ke kuma a matsayin ki na magidanciya mai gida ce ke kuma kina ganin wannan gida
gidanki
ne da za a yi a cikin shi kamar sai ya kamata ma wani lokaci a tuntube ki kamar yadda muke magana ba ai in kanwar kici za ta yi abu za ta ce miki yaya in anti ne me zan yi
wato ba kai da kai da kai abin da na mata ba
to amma irin wannan sai ya zama kamar mulkin mulakawo wannan abu na dan uwa ne
nuna isa ya yi dan uwa ne
ya kawo zan yi amfani da shi a lokacin da na ga dama
kuma ko da ba dan uwan ne
wala ko da ba shi ka ba tsarufin asirin da ake yi tare da juna ba tsakanin mata da miji
ko da dan uwan ta
ko mi kawai na dan uwan ta ne wani canji na rayuwa dan jin dadi da kike yi ko wani abu da kike gani maybe akwai ke ma effort ne ake ce mushi ne
kokari
ki yawa da kike yi dan a zauna lafiya a cikin gidan kuma wanda da a baya duk ba mai ji ba wanda ya san yadda kike zo da mijinki amma ita in ta zo tana ganin ai komai da ke faruwa fa yaya na ne komai da ke faruwa a gidan na to ina da damar in baje in yadda na ga dama a gidana kamar yadda muka sani mu mata ne wallahi da yadda kika bar gidan iyayenki kika tafi kina gidan mijinki kin saba da wata rayuwa ta kamar ni ma ina mulki ne
wato kana da yanci
kana da yanci alhamdulillah to in ya kasance an sake ki kin dawo gida ko wani abu da sauran su kika so ki wannan mulkin to in ba gidan iyayen ki ba kin zo gidan wanki zaki ci gaba ne a sake
kuma gashi babu kwaba tunda babu fuska manya
alhamdulillah babu kwaba ba fuskan manya da sauran su kuma wasu dai ba su da tunanin amma akwai few cases da ake samu wasu suna da tunani
wato
a wannan lokacin wasu suna da tunani suna tunanin gaba
yo in ni ce nake position din wanci wasu ma har in kina da matsala da mijin naki da sunan su kan kokarin a hada auren ya zauna cikin
wanda idan matan uwa sai
su kulle a kulle
ta zama kamar yatta
wala kamar yatta ki kasa gane cewa wannan ai matar uwa ce kuma wannan kanwar miji ne ko wani abu da sauran sai kiga ana komi tare tana ba ta shawarwari yanda ya kamata ke in matsala take da shi ma tana iya nemo ta
sosai kamar
jikin sosai
tare muke haduwa ni nake bata
fara akwai matar yayana ni kaina mutane ba su sani ba
dan ita ba za ta iya
zata ake ma dakin ma daya da ita wallahi saboda akwai yanayin kama haka da sauran su in ba waɗanda suka sani ba daga baya in mun yi hoto ana zata duk cikin ƴan uwa na ne to haka ake zo na lafiya irin da sauran su mu wallahi ba musamman halin da suke ciki ba in ba ita ta so ta faɗa abin da ake ciki a ce akwai damuwa ko wani abu kuma dai alhamdulillah kin san karatu na zamani da ilimin kuma Muhammadiya yana bude mana ido ya kamata a ce mu ma yanzu mata din ma mun gyara in wanki ya auro mata ko kaniki ne ya auro da Allah ai kokarin yadda za a zamantake wannan tekar ku te kyau to a duk wannan magangan da muka yi da tattauna da muka yi mun lura cewa akwai dai matsala
sosai
ana kuma samun
matsalolin bangaren da suka kawo mutuwa a aure
bangaren su dangin
mijin
wannan miji
da ita
wannan miji ko kuma bangaren mata ita ma ta zo ta nuna cewa gashi ta nuna fifikon yan wanta ke
so sosai
misali wanda yake kawo matsala
san zuciya ke
to a duk wannan abubuwan ina kuke ganin za a fuskanta a samu mafita shin bangaren mijin ne shine akwai wani gyara da zai yi da zamu samu ba shawara akai ko kuma su matan da abin ya shafa akwai abin da zamu ga masu su duba su kuma lura da cewa ga yanda yake ga kuma yanda za su gyara zaman nasu
gaskiya mafi akasari matsala an fi samun ta ga mu mata kamar yanda akai magana cewa kanwar miji kuma da matar gida ke matar gida idan an kawo ki dauka cewa wayannan ƴan uwanki ne abin da zaki da kanwarki zaki yayi da su ki kyautata musu duk abin da ya dace zamantakewa mai kyau mai natsuwa mai tsafta to haka kuma ke ma kanwar miji idan aka dauko wata aka kawo gidan to fake ce ma in fact su ne ma ya kamata su bude babin zaman lafiyar da kyautata mu juna dan in suka anshe ta bibiyu suka ja ta a jiki suka nuna ai ita ta su ce to ita ma za ta saki jiki
kuma sannan dan uwansu zai ji dadi
sannan dan uwansu zai ji dadi domin shi a wannan fa namiji aka saka shi ne a tsaka mai wuya yana son ƴan uwan shi yana kuma son matar shi kuma baya son ya rabu da matar shi a duk mafi yawancin zaki ga abin da ya faru in kika bi diddigi sai kiga wallahi ya rasa yadda zai yi ne saboda ba zai zabi matar shi akan ƴan uwan shi ba maybe mahaifin shi tana nan baya son ya bata mata rai ko wani abu da sauran su dole yake goyen bayan ƴan uwan shi sai ya gumbaci ya rabu da matar nan aure da yawa sun mutu akan haka to in kuka ja ta kuka nuna ita ƴar uwa ce ke koda ƙara ne yake kawowa gida a ai wancan tayi kaza wancan tayi kaza da sauran su ku zauna ku duba matsayin ku da mata wancan nan in tayi kaza me ya kamata a ce in ni ne menene shawara da zaku bashi ya zama da shawara ce mai kyau mai tsafta ba shawara na kushewa ba da ingizawa duk shi ke kawo matsalolin so idan aka embrace din ta aka nuna mata ita ma ta gida ce da sauran su to wallahi ina ganin za a samu maslaha akan wayannan sai dai in mutun yana da san zuciya ita kamar bangaren matan wa kenan ko wani abu in dai ba ta da san zuciya me zai sa annanki in sun zo ki kyautata musu shi kuma kannan su ba za ki kyautata musu ba in kin kyautata ma ƴan uwanki ki kyautata wa ƴan uwansa saboda ya dauko ki fake riga kin shigo kenan wani fa auren sai mutuwa cikin ikon Allah ana ta zama da rashin kyautata mu juna ba yi da dadi Allah ya kawo mana mafita
ke kin ka fada min ba za ki ya dani ba ke kin ka fada min ba za ki rabu da ni ba mene miki ne manta zamana baya me yasa hakuri bani ba da na sani nake yi lokacin nan da ba mun zo ba
kafin mu sallama da iyayen gida zamu ji shawarin su kan matakan shawo kan wannan matsala da ke ci kamar wutar daji
kin manta zamana baya me yasa hakuri bani ba
Kamar da kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da Hadiza Giri, kallabin mu ta mako, wata mace da ta nada rauna da dama kasancewa ta yar wasan kwaikwayo, mawakiya, yar jarida, uwar gida da kuma uwa. Madam Hadiza ta bayyana gudunmuwa da take badawa ga wasan kwaikwayo da kuma yadda suke hada wasannin. Ga kallabin mu ta mako.
Basira ce Allah ya bamu, saboda adakin basira ce. Yanzu ne ma tahiya da ta yi tahiya a cikin 'yan shekarun wannan, ha ake daukan ku a ta yi a baku horo bisa kan shi wasan kwaikwayon wannan, ga yanda ya kamata a yi shi na zamani, ga yanda ya kamata a yi shi na zamani. Babu zancen horo, kawai in muka zo muka zamana kuma shirin su suke yin shi manya. Ni mai rubutu ce a lokacin nan, an suka hodi rubuta, an suka hodi, an zo da sai a zo a kira ku gaba daya, sai a ce to mace mai hakuri wance ce mai hakuri a cikin ɗan wasa, mijin ki wane, ga abin da zakku yi, kawai ya rage ke da kanki ki yi tunani a matsayina na mace mai hakuri a gida na, me ya kamata in yi. Kai in mahwadaci ne, in wani mai wannan nema, kowa da yanayin shi na rayuwa ake bashi rolikin shi, haka nan ne ada. To yanzu ana bada horo fi sabilillah abu tun da ya zama na zamani, tun da ni kaina na samu horo shekara uku a tawo nake zuwa ina zuwa bisa kan wasan kwaikwayo, amma ne yanzu takaitacce wanda bai huce minti 15 ba 20 yayi yawa kama irin talla yawa. Yanzu gaskiya ana bada horo bisa kan wasan kwaikwayo.
To Malama Hadiza, tsawon wannan lokaci da kika yi baya ga wasan kwaikwayon, biki koma yin wasu shirye-shirye ba haka a gidan radio?
Muna yin shirye-shirye, mun yi zaman waye kai da sahi, in an bude mu yi wa akwai wayar da kai da muke, kuma akwai hilin barka da asuba, sannan kuma akwai hilin uwar gida da mai gida wanda har inda take magana ni da rakiya Adamu muna yin shi. Wannan su ne wanda bayan wasan kwaikwayo kuma muke gabatar da su.
To bayan nan kamar a game da shirye-shirye na gidan radio, kin samu wasu horo?
Eh kam, na samu horo tun da tamar mai horo, na samu horo bisa kan shi kanshi radio menene, ka san menene radio kana aiki a cikin shi, sannan sunan shi, sannan kuma mun samu horo bisa kan tallace-tallace marketing, ita ma an ba mu horo bisa kan shi, sannan wannan horo da na gaya miki bisa kan wasan kwaikwayon kanshi shekara uku. Bayan wannan akwai wani horo shi ma da aka ba mu a matsayin mu na ƴan wasan kwaikwayo, a matsayin mu na uwaye mata, kamar a Turanci da ake cewa jar evaluation de la femme, shi ma kwana tara muka yi amara da muna yin shi, an samu horo tabarakallah masha Allah fi sabilillah.
To kamar wani irin amfani kika ce na wannan aiki na yi?
Amfani kai na dukiyar ma alhamdulillah, tunda an ma yara arme kuma ana aikin ne. Sannan babban amfanin da na ci, na harko na yi mutunci da daraja, tunda har inda take magana matsayin girma gare ni na uwa, duk wanda ya shigo sai ya bani girman uwa. Amfani na uku wanda yau in kasashen waje na tahi da na yi magana, an san wance ci karrama na ake yi,
rabbana ta'ala,
banda waka wasan kwaikwayon kanshi karrama mu aiki fi sabilillah, kenan amwani ya huce wannan ai shi kenan babu shi. Kuma nayi mu'amala da mutane da yawa, na samu abubuwa da yawa ta bangaren su,
sassan mutane,
a tabarakallah masha Allah gaskiya.
To kamar su waɗannan waƙoƙi da kika rika rerawa a wasannin festival, ke ce kike rubuta su ko kuma a rubuta musu ne, rubuta miki ne ake ke ki rera?
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah mishi rahama, Allah shigan shi da rahama. Akwai wani malami a duniyar dama, akwai madarasa a wani ƙauye yake gabas Cintanet Gamaram, can yake da zama da iyali shi malam Atta, shi yake rubuto ta kamar kasida ta yanzu da ake yi, kamar haka ne yake juya ta ya maida ta waka, sai ya bada rabbana ta waccan tawar da muka yi wata hudu kunce da hawan shi aka kama nan da magaran ba mu taba zawwa ba, ga mu nan da yake dai ba a bincike na kirkin wannan, ita ba ta je ko ina ba, shi ya rubuta ta wannan ita ku rabbana ta'ala da ke dallakwal. Allah ya mishi wata irin basira, ya rubuto ta, ya kawo, ya bada, an mishi wani abu mai gabacin mu wanda yake daukowa ya taho da mu nan, ba shi yake koyi waka, ba shi yake rubuta ta ba, malam Atta shi ne, amma in ya taho sai ya ce shi ne mai rubuta ta, sai ya samu labari sai ya ce to in dai sai na ji na koyi waka ba ni bane, amma kasa ta ce take ci gaba, zan rubuta in bada wanda yasan zai iya koya ya koya ma ɗan matan da za su ji sirira. Ya akai rabbana ta'ala Ilyas amma Allah shi kanshi shi ma director ne na UN. Shi ya koya mana rabbana ta'ala shi ma ba duka ba da ya fara koya mini ita kashi na farko kashi na biyu kashi na uku in ya koya sai ya ce mini sheki da kayyan
gida
I kirka karantawa tamarka in wannan kai ki ne sai ya kai Ilyas hamu in mun zo mun zauna cewa yake a'a ni ba ni bane mai koyin ita ce mai koyin ku tarera ko ku amshi mata wallahi tamar ni na galibin sauran wannan kashi suka na karshe wallahi ni na koya ma kaina wata sarauta Allah mu kai rabbana ta'ala kai alhamdulillah
kamar zaki iya tuna yanzu kamar irin waƙoƙin da kika rera a wannan lokaci
waƙa uku rakci ne
kai
ukurak
da
rabbana ta'ala ya bismillah Allah babba zan fara da sunan Niger ta zan fara da sunan Allah ta'ala mai nihi da cikawa da biyu ta uku ita ce na manci wallahi ita ce na manci ta uku na manci ta ukurak ne ne wa banda sunan sai
ne da kika fara aikin radio kuma babu waka sai dai aikin gidan radio
sai gidan radio sai shi kawai wallahi
to kamar a matsayin ki na wanda kika gajiya kuma ga kiyo ya kike ganin harakar matasa da kin yi yayin zuwa festival kuma kamar hadin kan matasa ne su cudanyu da juna su san juna a ƙara kulla dan kwan zumunci da tsakanin matasa na talaberi da na agada su da na talaberi da na difa da inani wani tsari ne na marigayi sai na kunci
gaskiya akwai bambanci ada a yanzu da kai ya waye al'adunmu na yanzu sai dai da muke mun ga alamomin magabatanmu suna so su maido al'adunmu namu na ƙasarmu shine fatan mu Allah ya sa wannan abu ya tabbata amma al'adun yanzu mafi yawa na wasu ƙasashe ne muke aiki da su
na mutane ne
ake dauka ana yi saboda ada kin ga ba al'adu na gargajiya ne na da su ne za a zo a muku a kwatanta muku su kuma ku zo ku yi su kamar su bale abubuwan da ne ake yi kuma a zo a yi raye-raye da waƙoƙi da komi a ciki kuma kai da kaɗan bale da ya hau ka san wannan al'ada ce ta wuri kaza kuma al'ada ce ta taushi kaza kamar ko Hulani ko bare-bari da sauransu kuma bayan haka nan a haɗuwa da ake yi zumuncin na haɗuwan na da ba irin na yanzu ba ne babu cin kai kuma akwai biyayya da ladabi a wurin magabatan da suka tafi tare da ku saboda in aka kwashe ku aka tafi tare da ku ba kusan kowa ba aka kai ku gari in kuka je kuka yi repetition kin kuka kare in kuka zo daukan ku ake akai ku kowane wuri inda ke da kai bakin wannan yan gari kaza ne mu ma yan gari kaza ne ku zamna a kuna anan a ci anan a sha anan kuma gobe haka da haka nan danƙon zumunci yake karuwa kuma in ka ganshi a inda ka ganshi in ya dan taska ka he ka duka kamar irin ne suka gaida shi to yanzu ba haka nan bane bi sabilillah yanzu akwai sauran aiki a gurin matasan mu
haka nan mahal an yi ta auren raki tsakanin kabilu daban-daban
sosai an yi ta armammaki saboda a dalilin wayannan abubuwan ko mu nan tanit mu ƴan matan da muka yi mu tara ne uku wallahi ɗaya anan da magaranta samu mishi bi kuma atawa ƴan tawa suka arme su kuma har inda suke magana ita ta da maganarkin Allah ya mata cika amma na tawo har yanzu suna nan a gidajensu sun ma yaya arme da komi kuma dalilin festival kin ne da magaran da aka hadu
to masu yi magana suka ce albarkacin kaza a kadangare kan sha ruwan kasko kuma ginshikin dutse kowa ya karo da shi ka fadi nan kuma zamu da su aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin
baki ɗaya kuma da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu kuwa madadin Sarfi Alhashin da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharif ki muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.